Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jahurar Niger. Za a iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 29 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji shirin da rashin tayi, Babangida Jibrin kuma zai gabatar da shirin sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Labarin duniyar mai karatu Baba Yakubu Makeri. Mayakan kungiyar Boko Haram sun kashe akalla mutane 65 a wajen wata jana'iza a arewa maso gabashin Najeriya a Lahadi, a cewar jami'ai, lamarin da ya sauya adadin farko da aka ce mutane 23 suka mutu. Shugaban karamar hukumar Bulama, Muhammad Bulama, ya tabbatar da mutane 66 suka mutu, kana wasu 10 kuma suka jikata. Ya ce yana ganin wannan harin martani ne da Boko Haram ta kai bayan 'yan ƙauyen sun kashe mayakanta 11 a makon da ya gabata. A makon da ya gabata ne kuma 'yan Najeriya suka cika shekaru 10 da fuskantar hare-haren kungiyar Boko Haram, wanda suka hallaka sama da mutane 30,000, suka fidda miliyoyin mutane a cikin gidajensu, kana suka haddasa matsalar bukatar taimako a duniya. Kungiyar ta 'yan tsaurin ra'ayin Islama ta yi fice wurin garkuwa da 'yan mata 'yan makaranta da kuma sakawa matasa maza da mata bam a jikinsu, suna kai hare-hare a kasuwanni da wuraren ibada da ma wurare masu cinkoson jama'a. Kungiyar ta 'yan ta'adda da take yada tsauraran ra'ayin Islama da kuma ƙalubalantar ilimin nasara ta musanta ikirarin da gwamnatin Muhammadu Buhari ta yi cewa ta murƙushe ta. Rikicin Boko Haram da ya shiga har ƙasashe masu makwabta da Najeriya da suka hada da Niger, Chadi da kuma Kamaru. Shugaban Amurka Donald Trump ya sanar cewa shugaban ma'aikatar leƙen asiri ta ƙasa Dan Coats ya yi murabus bayan ya kwashe shekaru 2 a kan aikinsa, kana yana aiwatar da wasu shirye-shirye masu cin karo da manufofin fadar White House. Wani sakon Twitter da Trump ya fitar a jiya Lahadi na cewa Coats zai ajiye aiki ne a ranar 15 ga watan Agusta. Ya gode wa Coats da aiki da yi wa ƙasar. Shugaban ya ce zai nada dan majalisa na Republican daga jihar Texas kuma mai biyayya ga shi Trump din da ake kira John Ratcliffe, wanda zai maye gurbin kudin. Trump ya kwatanta Ratcliffe a matsayin mai mutunci tsohon Attorney General na Amurka, wanda ke da kwari wanda zai iya yin kyakkyawan jagoranci da kuma zaburar da ƙasar da yake matukar ƙaunarta. Ana shan waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, birnin Washington DC. An samu tankiya jiya Lahadi a Hong Kong, yayin da masu zanga-zanga ke karaba zuwa akan titunan birnin, kana suna bijirewa umarnin 'yan sanda da suke jefa musu barkonin tsohuwa da albarusai a cikin sa'o'i da dama. Yayin da ake ci gaba da samun arangama tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga, an harba wani nau'in iskar gas da aka taɓa amfani da shi a baya a matsayin mataki na ƙarshe domin hana masu zanga-zangar isa ofishin wakilin China, inda aka lalata a makon da ya gabata. Masu zanga-zangar sun kwashe sa'o'i da dama, suna neman su isa wurin, amma daga bisani sai suka juya suka koma baya saboda an sakar musu da hayaki mai sa hawaye. Yawancin masu zanga-zangar sun ce sun lashe takobi za su ci gaba da bijirewa wannan gwamnati wacce ta kawo tsaiko ga jerin gwanon lumana da ke jan hankali akan kafa tsarin zaɓe ta hanyar demokradiyya da kuma neman kafa kwamitin bincike mai zaman kansa akan yadda 'yan sanda suke gudanar da ayyukansu. Shugaban Amurka Donald Trump ya kwashe kwanaki yana cikakkar dan majalisa daga birnin Baltimore dake gabashin Amurka, kuma babban jami'i a majalisan Elijah Cummings, bayan shi bakar fatar ba Amurkin yayi Allah wadai da yanda gwamnatin Trump ke yiwa bakin haure akan iyakar kudancin kasar da Mexico. A wasu jerin sakonnin Twitter da ke biye da juna, Trump ya kira Cummings mai shekaru 68 da haihuwa da ke wa'adi na 13 a majalisar wakilai mai matukar tsangwama, kuma ya ce gundumar da yake wakilta tana cike da abun kazanta, beraye da kwari. Trump ya kuma ce gundumar da Cummings ke wakilta din ita ce mafi muni da tsananin hatsari fiye da inda gwamnati take tsare da bakin haure wanda suka tsallako zuwa nan Amurka ba da izini ba. Sai dai kididdigar gwamnati ta nuna cewa abin hannu da kuma farashin gidaje a gundumar da Cummings din ke wakilta ta hada da yankin wato masu fama da talauci da Baltimore da kuma inda masu hannu da shuni suke zaune a cikin birnin, ya haura matsakaicin mizani da aka shirya na kasa.
Bawai ku gudiri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kai tsaye Mahmud Ibrahim Kwari zai shigo da shirin da rashin tun.
Amma ba bisa shashan ce ba, kana ba bisa sakar ce ba, kuɗi a fashe ga hanya mai kyau.
Masarare, assalamu alaikum. Shirin da yau zai mai da hankali ne akan batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma, kuma za mu ji abin da ɗan kasuwa da masu masana'antu a Najeriya ke faɗi game da wannan lamari. Sunana Mahmud Ibrahim.
Madalla, tun kimanin shekaru 20 da suka gabata ne aka bujiro da batun samar da takardun kuɗi na bai ɗaya a yankin nahiyar Afirka ta Yamma. Kwatankwacin takardun kuɗi na euro da ake amfani da su a ƙasashe 27 mambobi a ƙungiyar tarayyar Turai wato EU. Ƙungiyar kula da cinikayya da harkokin kasuwanci a ƙasashen Afirka ta Yamma wato ECOWAS ita ce ta ɗauki gabarin fito da wannan takardun kuɗaɗe na bai ɗaya bisa sahalewar shugabannin ƙasashen yankin su 16. Sauƙaƙa hada-hadar kasuwanci da cinikayya tsakanin ƙasashen na daga cikin makasudu da kuma manufar wannan yunkuri na ƙirƙiro da takardun kuɗi na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta Yamma. Yanzu haka dai ana buƙatar kowace ƙasa memba a ƙungiyar ta ECOWAS ta cika sharɗin da aka gindaya, kana daga bisani a fara amfani da takardun kuɗin na bai ɗaya wani lokaci a baɗi idan Allah ya kai mu. Kamar yadda shugabannin gwamnatocin wannan nahiya ta Afirka ta Yamma suka amince, hannu guda kuma 'yan kasuwa da masu masana'antu a wannan yanki na tofa albarkacin bakinsu game da wannan yunkuri. Alhaji Sanu Seni shine shugaban kungiyar masu masana'antu ta Najeriya, reshen jihar Kano a Najeriya.
Kakkalin Najeriya za ka ga mun yi makutaka da ƙasashe wanda suke wanda Faransa ita ce ta mulke su, saboda haka zaka tar wanda suke amfani da shi bai ma shafi dala ko salon funds ba, yawanci suna amfani da sefani. So a zahirin gaskiya yawancin kamfanin kanmu da muke nan da muke amfani da su muna samun matsala da yawa wajen ta'amalin su ta ɓangaren kuɗi, saboda wajen canjin nan da yawa akan zalunci mutanenmu da yawa, sannan suna asara kuɗaɗensu da yawa da canjin kuɗi. So a zahiri in dai har za a samu wani yanayin kuɗi wanda kowa da na Najeriya da Niger da Cotonou that is Benin Republic za su iya yin amfani da shi kai tsaye, ni a mahangata zai taimaka wa masana'antu ko kasuwanci matuƙa gaya. Duk da cewa an daɗe ana ta wannan yunkuri, wato yaya za a yi da sauran kuɗaɗe da ake da su na ƙasashe daban-daban kowace ƙasa, misali Najeriya tana amfani da naira, wasu na ganin kamar zai
watakila ya shafar kima da darajar naira a Najeriya musamman.
To gaskiya ba lalle ne ya zama haka ba, in ka duba kasashen Turai ai suna amfani da euro, sannan euro din bayan euro nan su ma kuma sauran kasashen da suke cikin euro din su ma kowanne akwai nasa currency din da yake kudaden da yake amfani shi, an kuma suna harkokin su darajar ita euro daban, darajar wancan kudi shi ma daban, bana san zai iya zama sai dai ka san mutum bai san yanayin abu ba, dole duk abu da kace maka sabo ne akwai tsoro a cikin sa, sai dai kawai yake munan Afirka ce muna da wannan yanayi namu na rashin wayewa bai za a isa matsala, amma da tura da suke nasu kaga ba wani matsala har yanzu, ni dai a tawa mahangar mu zai taimaka mana because a yanzu dai yawa daga cikin mu muna ta'ammali da wannan jihohi musamman aka ce maka jihar Niger, asan Niger aka tambaye ka aka maka Benin Republic, muna duk yawancin yan kasuwa mu da suke nan musamman anan arewa kai Najeriya ma gaba daya wannan kasuwa sun zagaye kuma ba wai suna amfani da dala bane ko kuma pan, suna amfani da sefani wanda kuma babu ta amala ji, saboda haka duk lokacin da aka ce maka wannan kuɗi yanayi nasu na sefa ya kare, to gaba ɗaya sai ya ga mutum ya ɗebi kuɗin sa da ya shigo ya sayi da shi nan ya juya ya tafi, sai ga ya ɗebi kuɗi sai ɗebi kuɗin sa ya shigo da kuɗin fa zai sayi, amma ana ce masa a ta kare da naira ɗaya ko naira biyu ko naira biyar sai ɗebi kuɗin sa ya koma, to kaga wannan waye asara mu kai asara, dan mu yanzu da yawa wasu ta'amala da muke da su a zaka tarar cewar dole saboda rashin yanayin kuɗi bai ɗaya zaka tarar in sa ake kaman hannu da kuɗi hannu da hannu, wanda lokacin zainayi zamanin ya riga ya wuce na irin wannan kasuwancin, akwai haɗarurwa da yawa tattare da irin wannan abu, zaka iya bada kuɗin kama ya salwanta shi, amma akwai tsari wanda zaka iya biya ka je banki ka biya kuɗin ka da sauran zaka tarar wannan sai yafi zama alfana ga su can kwacin kasar da kuma mu kanmu gaba daya, zaka ga komai kuma sannan akwai record na duk abin da aka yi,
to gashi yanzu an saka kaman lokaci da ake salon za a fara amfani da wannan kuɗi na bai daya idan an yi shi, iya wannan kira misali tunda kake da shi ga su shugabannin Afirka din wannan nahiya,
su shugabanni na kasashen Afirka su ke abin kallon fahimta sosai, tsaya masa kallon basira, na tabbata aka ce an samu kuɗi bai ɗayan nan zai samu gaba da mulki su gaba daya zamu samu ci gaba, duk har suke zo a ce kuɗi ya kare kuɗi ya tashi kuɗi ya kare duk wannan abun babu shi, tunda kuɗi ne yanayin bai ɗaya, daga nan Najeriya zaka ɗauki kuɗi ka tura Niger, tunda duk kuɗi ɗaya ne ka tura Burkina Faso ka saka tara abun ya zo da sauki.
Shugaban rashin jihar Kano na kungiyar masu masana'antu ta Najeriya kenan Alhaji Sani Hussaini, shi ma Alhaji Umar Labaran Danga guda cikin masu kamfanonin shirya tafiye-tafiye zuwa kasashen ƙetare ya ce samar da takardun kuɗin na bai ɗaya a nahiyar Afirka ta yamma na da alfanu ga harkokin su na kasuwanci.
Inda har da gaske an samar da wannan takarda ta bai ɗaya zai amfanin da mu sosai da al'umma ma, musamman abokanan hurdodinmu da suke Ghana da Kwatano da su Niger da sauransu, wanda lokacin muna mu'amala amma idan ka buga kuɗin sai ka ga cewa kuɗin ya yi tsada, musamman idan ka ɗau 'yan Nijar mafi yawancin bizojinsu a Najeriya suke yi, to su sun gwammace su zo Najeriya su yi biza saboda in sun buga kuɗinsu bizar a Najeriya za ta fi sauki, to kaga idan aka samu alaƙa bai ɗaya ina ganin musamman dai a ganinmu ba ƙasar da za ta fi moruwa da waɗannan abubuwan illa Najeriya, saboda a Najeriya ne aka fi tafiye-tafiye kuma a Najeriya ne jiragen masu tafiyawa.
Kuna ganin kenan watakila zai hutasar da ku da zancen musayar kuɗi na canji kenan wannan tsarin an kawo da shi na takardar bai ɗaya?
Zai iya kawo sauƙi sosai, misali yanzu wani zai zo ya ce maka yana so ya tafi Kwatano, to amma ta yaya zai tafi da kuɗi? Ka san da yadda transaction ɗin kuɗi yake tsakanin Najeriya da makota ba yadda za a yi ka ɗebi kuɗi. Na ɗaya, na biyu kuma mutane suna tsoron mu'amala da account musamman su tura saboda za a iya tuhumarsu da wasu abu. Mafi yawanci ana yin abin ne kaman in ce a gargajiyance a tafi da kuɗi a hannu ga haɗari ga sauransu. To ina ganin a ka wannan musamman mutanenmu da suke shiga Kwatano ka ga transfer kawai za su yi, ko kana da Kano za ka iya transfer kuɗinka ka je can kai cinikinka da sauransu, ina ganin wannan zai yiwu Allah ya yarda.
To amma wasu kuma suna ganin kamar wannan takarda ta bai ɗaya da ake ta magana za ta iya shafar kuɗaɗen da ake amfani da su a ƙasashe daban-daban.
A ina gani ba za ta shafa ba, sai dai ta ƙara alaƙoƙi, musamman idan ya zama cewa duk ƙasar da ake da kuɗi bai ɗaya kuma za a yi kasuwanci bai ɗaya. Ina ganin zai ƙara alaƙoƙi kuma da bunƙasa tattalin arzikin ƙasashenmu gaba ɗaya na Afirka.
To idan haka ne, me yasa kake ganin ya sababa su shugabannin Afirka, musamman ƙarƙashin ita wannan ƙungiya ta kula da cinikayya a Afirka ta yamma ECOWAS, wato suke kamar jan ƙafa wajen aiwatar da wannan tsari na kuɗin bai ɗaya a Afirka ta yamma?
Wallahi in ka dubi shugabanninmu na Afirka, mafi yawancinsu ba wai ci gaban Afirka ba ne a gabansu, ci gaban kayukansu ne da iyalansu. Amma Afirka muna da ɗumbin arziki wanda da shugabanni za su tsaya a ce an yi shi kamar yadda muke zuwa ƙasashe muke gani suke yi. Wa'anda ba su kai abubuwa ba za ka ga cewa Afirka mun samu tattalin arziki, mutane sun samu abubuwan yi masu yawa. To amma shugabannin Afirka ba wa'annan ba ne a gabansu, kawai son mulki ne da son tara abin duniya.
Sun ce shekara ta 2020 wato baɗi kenan ana sa rai za a wato ɗabbaka wannan takardar bai ɗaya ta nahiyar Afirka ta yamma. Su ya kake ganin yiwuwarsa la'akari da cewa an daɗe ana ta bayanin nan a baya?
To muna fatan Allah ya sa, amma mafi yawancin shugabannin Afirka in suka yi taro-taro ne na shan shayi da muhawara, amma ba na aiwatarwa ba mafi yawancinsu. Amma muna fatan wannan Allah ya sa da gaske za su yi mana wa'annan abubuwan, kuma Allah ya sa 'yan Afirka mu amfana da abubuwan.
Alhaji Umar Labaran dan da ke namu. Masurare ƙarshen shirin da rashin tai na yau kenan, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Alhaji kuma Labaran Danga da Alhaji Sani Husaini da kuma waɗanda suka taimaka wa shirin ya yi nasara a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwali da na shirya na gabatar, ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
To a gaida Mahmuda, kafin mu ci gaba ga wannan. To a gaishe ku yanzu kuma ga baban gidan jibirin da shiri na gaba.
Zan fara sharhin jaridar ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar da yana cewa yanzu haka sojoji sun kashe wasu 'yan ta'adda guda biyar tare da kama wasu hudu a dajin Kaduna. Jaridar Premium Times ta ruwaito sojojin Operation Harbin Kunama suna bayyana cewa sun kashe 'yan bindigan guda biyar sannan kuma suka damke wasu hudu a cikin dazukan karamar hukumar Igabi da ke cikin jihar Kaduna. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar da Troyto, gwamnan jihar Oyo, Mr. Shehi Makinde, na bayyana cewa yanzu haka gwamnonin yankin yammacin Najeriya na ƙasar Yarbawa sun amince su fito da wani sabon tsarin tabbatar da tsaro a yankunansu. Gwamnan na jihar Oyo, Mr. Makinde, ya shaida wa 'yan jaridu cewa sabon tsarin na tabbatar da tsaro zai fara aiki ne a watan Agusta mai kamawa. Sai kuma jaridar Sahara Reporters, jaridar da ta ruwaito sanannen lauyan nan mai fafutukar yancin bil'adama kuma lauyan shugaban kungiyar Islamic Movement ta Najeriya, wato Ibrahim Azzazaki, Chief Femi Falana, na bayyana matakin da gwamnatin Najeriya ta dauka na haramta kungiyar da cewa ya saba wa doka kuma hakan gwamnati ba zai cimma ruwa ba. A cewar Femi Falana, matakin na gwamnati abu ne da hankali ba zai dauka ba, domin kuwa gwamnati ta sha yin fatali da hukunci hukunce ko umarnin da kotu na ke bayarwa gwamnatin na sakin shehu malamin. A cewar lawyer dai yanzu ya rige ga gwamnati ta yi amfani da damar da take da shi na sasantawa da 'yan kungiyar da take gani da kuma waɗanda ba ta gani, domin kuwa a yanzu haka gwamnati na faman sasantawa ne da waɗanda ba ta gani, waɗanda kuma yake ci gaba da wanzar da rashin tsaro a ƙasa. Sai kuma jaridar Vanguard, jaridar Detroit, wata kungiya ta 'yan shi'a mai suna Rasulul Azam Foundation da kira ga gwamnatin Najeriya da ta ba 'ya'yanta kariya, domin kuwa ba ta tare da kungiyar Islamic Movement of Nigeria ta Sheikh Ibrahim Azzazaki. A wani taron manema labarai da sakatare janar na kungiyar Malam Salisu Sani Zaria na cewa su ma 'yan shi'a ne amma kuma ba sa tare da kungiyar Sheikh Azzazaki, su masu neman zaman lafiya ne da sauran al'umma kuma suna gudanar da ibadansu ne ba tare da sun shiga haƙƙin kowa ba, don haka sun kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran jami'an tsaro da kasu musu kuɗin goro tare da kungiyar Islamic Movement of Nigeria da wata kotu ta haramta a birnin Abuja a ranar Juma'a, wanda kuma ake sa ran yau za a fitar da doka da ta tabbatar da haramci akan kungiyar ta Malam Ibrahim Azzazaki. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar Troyto, gwamnan jihar Zamfara, Alhaji Bello Muhammad Matawalle, na cewa yanzu haka gwamnatin jihar ta yi sanadiyar sakin wasu mutane guda 300 da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su a jihar ba tare da biyan ko da kobo na kuɗin fansa ba. Gwamnan ya bayyana matakin da gwamnatinsa ke ɗauka na dawo da zaman lafiya a jihar tun bayan da aka rantsar da shi a matsayin sabon gwamnan jihar ta Zamfara. Babangida Jibrin, Murai Amurka daga Lagos.
Ta gai da Babangida. Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu.
Assalamu alaikum DOE Radio America, suna na Kasim Aliyu, sardaunan matasan asar a jihar Sokoto, Najeriya. Ina son in hani da wannan dama da kuke ba muna zuwa da sakonni game da abin da ke fara da dama daban-daban. To, ina isar da sakon ta'aziyya ta ga al'ummar jihar Maiduguri dangane da wani hari da mayakan Boko Haram suka kai ma wasu masu yin jana'iza da aka kai ga hasarar rayuka da dama. To, ina roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu, kansu jikata kuma Allah ya ba su lafiya. Sannan ina ƙara roƙon Allah shi ƙara kama da ƙashin tashin hankulin da ke a arewa maso gabas da sauran arewacin mu na Najeriya da dama. Allah shi ƙara cin mukun gwamnatin Buhari. Na gode. Sunana Kasim Aliyu, sardaunan matasan asar a jihar Sokoto, Najeriya.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbas ce da nan ba kungiyar muryar talaka ta ƙasa da ke jihar Taraba. Hakika wannan hari da aka kai wa waɗanda suka je zana'ida a jihar Borno wanda ya halaka mutane da dama, hakika abin takaici ne da ban haushi. Muna kuma fatan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu da fatan jami'an tsaro za su tashi tsaye domin gano waɗanda suka aikata wannan aika domin a ladabtar da su ko kuma a musu daidai doka ta kama a kansu. Da fatan Allah ya ba mu lafiya.
Assalamu alaikum Sashi Hassana Murya Amurka mai magana tani dan takara daga Dogon Daji Tambon Lokal Zamin Sokoto. Allah Sashi Hassana Murya Amurka ina son kishin min sakuna ga gwamnatin jihar Sokoto game da tallafin da take ba mutakai kutare da makashi na duk wata tana ba tallafi na 6,600. To yanzu halin da ake kai wata takwas bata ba su wannan tallafi ba. Sannan waɗannan bayan Allah an hana musu barakannin suna cikin wani kalubale na rayuwa. To Allah muna kira ga gwamnati jihar Sokoto dan tallafin nasu da Allah ta yi kokarin ta ba san kuma ta dakata suwa ba ta iyawa don Allah ta rada su ka ga.
Assalamu alaikum sashi Hausa radion America. Sunana Usman Dogo madasa rafin local government jihar Niger. A halin gaskiya ina kira da gwamnatin jihar Niger. A halin gaskiya ni yanzu mutane sun shigo nan dajin alawa ta kai mun kuma ta shiroro. Tsakanin shiroro da Rafi to gaskiya mutanen nan wanda ake kora daga Zamfara sun shigo jihar Niger suna dajin wanga alawa. Ya kamata gwamnatin jihar Niger ta dace mataki tun lokacin da kure mata ba duk ne yanzu suna bi gida-gida anguwa-anguwa suna ce a aje masa kuɗi a aje masa kuɗi to gaskiya wannan abin tashi hankali ne ba maganan zuwa gona ba maganan zuwa kasuwa hanyar mata da garabi ya kamata gwamnatin jihar Niger ta dace mataki da gwamnatin tarayya Allah sa ki ji kokin mu ni Usman Dogo madaka rafi da gwamnatin jihar Niger.
Assalamu alaikum sashi Hausa murya Amurka mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madodon jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da bincike da majalisar dattijan Najeriya take za ta yi akan irin barnar da tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo game da kudaden wutar lantarki waɗanda aka fitar kuma ba a yi aikin ba. To wannan mataki da majalisar dattijan Najeriya take za ta dauka akan wannan tsohon shugaba duk ɗan Najeriya mai hankali zai farin ciki da wannan abu. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malam Madodon jihar Jigawa.
To yanzu kuma ga Baba Yakubu Makeri ya zo da labaran duniya amman fa a takaice.
Yan sandan Moscow sun tsare saboda masu zanga-zanga 1,300 a cikin wuni guda akan zargin su da aikata ba daidai ba yayin da ake shirin gudanar da zabe a birnin a cewar masu sa ido akan zabe masu zaman kansu da suka shaidi yanda yan sanda suka afkawa masu zanga-zangar. Jami'an yan sandan sun saka kayan damara suka yi amfani da kulake akan masu zanga-zangar kuma suka wato waɗanda suka taru a wajen babban zaurin birnin a ranar 27 ga watan Yuli kana aka wato aka tsare su a cikin wani yanayi na tashin hankali.
To ma saurare ne muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa musamman ma shi Baba Yakubu Makeri wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya hada mana sautin Salamu Abu da injiniyan mu na wannan lokacin Jimi Cook. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri.